a wannan gari na Gwadbawa, ƙaramar hukumar mulkin Gwadbawa a jihar da ta Sokoto, tarayyar Najeriya. Yau muna shahudu da watan Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya daidai da nawa ne ma nawa ga watan Agusta 23 ga watan Agusta miladiya ta Annabi Isa da Maryam kamar yadda ke cewa shekara 2021. Babban jimawa abin da ya tara mu a wannan daki na Allah subhanahu wataala shine sauraron muhabara kulacca ko nasiha wadda babban malami a Sheikh Abdulmalik Muhammad Khamis Abdullah daga Nijar zai gabata. Malam ba goyayye ba ne, fitacce ne, sananne ne, musamman ga mutanen da suke bibiyar kafafen yada labarai ko kuma gidan rediyon nan da ake kira Layin Iska na birnin Kwani, Jamhuriyar Nijar. Malam yana gabatar da karatu musamman lokutan baya kusan ƙarfe 11 na dare zuwa 12 a gidan rediyon Amfani in bambanta ba. Haka kuma a ƙaramar hukumar mulkin Illela Bizzat, daga nan ka ɗauka kai cikin Nijar har zuwa babban birnin Yamai. Malam sananne ne, sani kwaya kwas a waɗannan gurare. Sai gashi Allah subhanahu wataala ya gaddare shi ta halartowa a wannan gari mai albarka domin gabatar da muhadara mai taken Daurul Shababi fi Nashbil Islami wa Tahadiyatu Allati Tuwajihuha. Zan so in dan yi amfani da wannan dama in dan gabatar da dan takaitaccen tarihi dangane da rayuwar malam. Kamar yadda muka gabatar sunansa a Sheikh Abdulmalik Muhammad Khamis Abubakar. Malam Abdulmalik haifaffen garin birnin Kwani ne, jihar Tawa, Jamhuriyar Nijar. A nan ya soma karatunsa na farko primary school kenan, ya kuma isa birnin Tawa ya yi karatun shi na secondary. Kafin sannan kuma ya ziyarci Katsina lokacin malam yana dan matashi ko yace ana cikin halin kurciya, inda ya yi hadda alqur'ani a wurin babban malaminmu a Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautu Sunna a makarantarsa da yake kira Riyadul Qur'an. Baya ga wannan kuma ya samu jarabawa ko sharakawa cikin jarabawa da ake yi domin tafiya kasashen waje domin ƙaro ilimi. Ya samu nasarar tafiya ƙasar Libya domin karatu digirinsa na farko. Kuma wancan lokaci malam ya yi amfani da wannan dama ya yi takhasus a kulliya guda biyu, wanda irin wannan ba kasafai yake faruwa ba. Iske ɗalibi ya yi takhasus a kulliya guda biyu domin duk da kulliyar wato taka wadda karkata zuwa gare ta dar dar take yi, Allah ya sa ni ka samu tsira ta ma cikin iyawa Allah. Sai ga malam ya yi takhasus a kulliyatul lugha wa dirasatul islamiyya da kuma kulliyatul qira'a wal ulumul qur'an, kuma ya fita daga babban sakamako cikin dukkan kulliyoyin islamiyya. Baya ga wannan ya samu tafiya kasar Saudiya a Rabitatul Islami, inda a can ma ya yi sana tamhidiyya, wanda ya kamata a ce an kammala kuma bisa wasu uzurra ya sake dawowa gida a Jami'at Mahmud Kat Al-Alamiyya, ya sake wata shekara guda ita ma tamhidiyya. Baya ga wannan malam bai tsaya ba, ya ci gaba da karatu a wurin malaman Zauri musamman a garin Kwani da ma a garin Injela. Har yanzu ne malam yana nan ana aikin da'awa ba dare ba rana a cikin birnin Kwani, a cikin birnin Yamai, a inda yake zaune a yanzu da iyalinsa. Wannan kenan. malam akwai abin mamaki cikin rayuwa ta musamman dangane da ku game a shekarun bayan dalibin mu ne amma kuma yanzu ya waye gari malamin wannan magana ina faɗin ta da gaskiya wallahi a da can dalibin mu ne shi yake ja mu da baki muna fassarawa yanzu kuma malamin mu ne ba wai na jan baki ba a'a bakin ma yake koya mana kuma ya koya mana fassara wannan falalaci ta ubangiji yana yin ta ga wanda ya ga dama mu ma din wanda aka ba mu murina ba Allah ya kara mata albarka shi ko wanda yake da ita Allah ya kara mai wani yana sifanta Malam Abdul Malik yake cewa shi Malam Abdul Malik kowa yana zuwa jami'a yana karatu to shi ko da yazo ya iske allo da karatu cikin mota sai aka ba shi kukuliya kace kawai ya juyo zaka sai juyo da karatu wannan insha Allah ku da kanku za ku fahimci wa hakan idan malam ya fara gabatar da wannan muhadara wanda muke fata ta kasance qayyima insha Allah kamar yadda muka ambata muku maudu'in da za a tattauna shine dawru shababi fi nashri al-islami wa tahadiyatu allati tuwajihuha wato rawar da ya kamata a ce samari sun taka wajen yada addinin musulunci da kuma irin kalubale na rayuwa waɗanda ya kamata samarin musu san wato sun tunkaro musu da kuma yadda za su magance waɗannan kalubale wannan mawdu'i alal haƙiƙa yana da dimbin muhimmanci domin dukkan abin da yake da alaka da matasa to fa ba karamin abu bane domin zamantakewa matasa su kashe bangaren dattawa da bangaren matasa kuma ba wata zamantakewa da za ta ci gaba face sai ta samu haɗin kai na waɗannan ɓangarori guda dattawa ne su suke shiryawa sai jagoranci saboda abin da suke da shi na gogayya ga rayuwa an gajiya da yau za su san sai inda ake bi ta kulle sun kuma san in an kabe wata din ba za ta kulle ba shi ko samari ko matashi yana da zahin kai da kuma jini a jika don haka da an ce a zagura a yi zai zagura to idan aka samu hadaka tsakanin waɗancan da waɗannan sai ka ga abin yayi kyau dukkan da a wanda aka bari ko tahiyar da aka bari hannun dattawa kadai mutuwa za ta yi kuma dukkan tahiyar da aka bari hannun samari kadai ba za ta yi kyau ba shi yasa kowane lokaci samari suna buƙatar shiryawa da taujihi daga ɓangaren magabata kuma musamman magabatan nan waɗanda sun ka fahimci menene addini dada su suka zo suka faɗi da kansu ko kuma a'a an nakalto daga abin da sun ka rubuta ko kuma daga abin da sun ka gabata to wannan shine za mu jiya insha Allah daga bakin malam da waka ina amfani da wannan dama wato ina mai gayyata malam Malik Hamis Abubakar wani ya zo ya gabatar muna abin da Allah ya sauƙaƙe muna roƙon Allah ya malam ban da fitar musa abinda sai faɗa muna ya zamanto abu ne mai tasiri cikin zukatanmu da kuma taimake mu wajen aiki da za a da abinda za mu ji Allah ya kaddare hakan akramaka Allahu tafaddal mashkuran wa ma'juran insha Allah
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقوى متانا ونن قريبا البركة نقوى الجهر سوكتو جهام البركة ونن كسا mai albarka ta Najeriya muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Bayan haka ni karamin dalibi ne, dalibi kuma mai neman ilimi, mai gabatar da kuma nashi darasi gurgurdan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi don saboda cigaban al'umma ta musulmai gaba ɗaya da duniya ma gaba ɗaya. A hakika jihar Sokoto ba a yi mata zancen karatu da ilimi, domin gidan ilimi ne. To za a zai zo daidai mu kawo ta mu gudunmuwa. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabata. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin aikin mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. To hakika an bani maudu'i mai fadi kwarai da gaske, domin aka ce dauru shabab fi nashr al-islam, wato gudunmuwa wadda matasa za su kawo domin cigaban addinin musulunci ko don yada addinin musulunci, da kuma wasu tahaddiyat allati tuwajihuhum, da kalubale wanda yake fuskantar su. Ina gaya muku a wannan wurin da nake zaune, ba karatu ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba hudu ba, ba biyar ba, wallahi muhadara dubu ba za su iya kare wannan karatu ba, saboda kalubalen yana da yawa. Waɗanda kuma ya kamata mu yi koyi da su suna da yawa, matasan da suka yi musulunci aiki tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa wannan lokacin. Guda ɗaya in muka ɗauka ya cinye lokacin mu. Ina ga sahabbai matasa, ina ga tabi'ina, ina ga tabi'in tabi'ina, ina ga sauran malaman da suka yi musulunci hidima har zuwa yau. Misali guda ɗaya sai ɗauki wannan karatu, abu na farko kenan. Abu na biyu, a wannan zamanin da muke ciki, lokacin da al'ummar musulmi take cikin rauni a fagen siyasa, a fagen tattalin arziki, a fagen wayewa, a fagen tsaro, a fagen abin da ya shafi fanni na shari'a, a fagen zamantakewa, a fagen ilimi, a fagen karantarwa, abubuwan suna da yawa, a fagen tarbiyya. To kun ga wannan maudu'i ba maudu'i bane da za a ce a zo cikin dan lokaci kadan an yi an kare. Maudu'i ne wanda yana buƙatar na dan bada alƙalumma ne waɗanda za su bude kwakwalwa ga ƴan uwa saboda fahimtar irin fa'in da wannan darasin yake ɗauke da shi. Amma Larabawa suna da wani masal ko karin magana da suke cewa mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu ko kullu. Duk abin da ba za a same shi duka ba, to bai dace a bar shi a bar mafi yawancinsa ba. Sai waɗansu malamai suka ce bai dace a ce ma la yudraku kulluhu ba, la yutraku julluhu, a ce ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Duk abin da ba a samu duka, to bai dace a bar shi duka ba, domin an ce mafi yawanci shi alkhairi ko kaɗan ne ana da buƙatarsa. Allah ya taimake mu. Dawur yana nufin asalinsa kalima ce da take nuna juyawar abu. Dara ya duru, yana kewayawa. To manan sai aka yi amfani da shi da ma'ana ta nuna rawar da matasa za su taka. Kenan ta fita daga asalin abin da muka sani, saboda abin da yake jujjuyawa yau da gobe yana nuna abin nan yana dare kuma yana ci gaba. Ash-shabab kalima ce ta jam'in ash-shab, shine matashi, wanda asalin wannan kalima fi'ili ne wannan da yana da siga guda biyu. In an ce shabba ya tasa, ko kuma shabba ya hasa wuta, saboda al'ada ce ta wuta za ta tashi. Shabba ya shibbu shababan wato washabiban washububan asalinta a larabci kina asalin ashab ismul fa'il ne wanda ya taso kamar yadda wuta take tashi rigirgi at-tahaddiyat jam'i ne ta at-tahaddi kalubale ita ko rayuwa gishirin tafiyar ta shine kalubale mutumin da bai da kalubale mai yawa a rayuwa ba zai samu ci gaba ba to allati tuwajihu wadda take yin gaba da gaba da su domin alwajhu shine fuska wajaha kuma an yi gaba da gaba to dan haka wannan mawdu'i zamu kasa shi kamar haka abinda zai iya fusamuwa na farko muna son mu san muhimmancin ƙuruciya abu na farko kenan abu na biyu bayan mun san muhimmancin ƙuruciya ƙalubale shi ya kamata a fara da shi waɗanda duniyar yau ta fi fuskantar musulmi a duk inda suke ko a Nijar ne ko a Najeriya ne ko a Saudiya ne ko a ina suka kasance sannan kuma hanyoyin da ake bi wajen ruguza al'umma ta musulmai kala biyu ne abinda ya shafi tunaninsu da aqidarsu da abinda ya shafi jikinsu wanda suke rayuwa domin dan adam Allah ya halitta masa jiki kuma ya halitta masa ruhi na uku za mu yi ishara zuwa ga fannoni daban-daban ko da misalai guda-guda muka bayar saboda abin ya zamanto tare da mu a ƙarshe kuma sai mu bayyana waɗansu abubuwa masu muhimmanci yadda za matasa za su iya gudanar da aikinsu cikin nasara da izinin Allah subhanahu wa ta'ala malam dawuda ya yi kalimomi mukhtasara kalimomi ne takaitattu amma sun shafi wannan mawdu'i domin matasa sai tare da tsofaffi ko tsohi za su tafiya saboda kowanne yana da nashi gudunmawa wanda zai kawo to ai karatu ya kare karatu ya kare ya yi ikhtisarin mawdu'i gaba daya saboda masani zai yi magana kalima biyu amma za ta kumshi littattafai a kama rubutawa sai an gaji abu na farko muhimmancin rayuwar matasa malamai ilimin kimiyya ta tarbiyya ta dan adam sun kasa halin dan adam gida uku na farko yaro karami daga lokacin da yake jinjiri har lokacin da zai tasa ya kai lokacin ƙuruciya yana da wata ɗabi'a da wani hali wanda yake tare da shi na biyu daga lokacin da ya balaga har lokacin da zai kai shekara 40 halin ƙuruciya yana tare da shi na gaba daga lokacin da ya kai shekara 40 zuwa abin da ya sama yana da wani hali tare da shi sai hali na ƙarshe wanda ya kai inda da yawa daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba za su ga wannan lokaci ba shi ne lokacin da girma ya kama ƙwarai da gaske ga ɗan adam Al-Qur'ani maganar Allah ce Allah ya yi ishara zuwa ga wannan istinbati ne suka yi Allah ya ce a cikin suratul Rum Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-'alimul qadir Allah ya ce Allahu Allah alladhi khalaqakum shi ne ya halicce ku min da'fin daga rauni in an tashi nuna rauni wajen fassara galibi sai a ce dan adam lokacin da aka haife shi yana kuka baya iya ba kansa abinci baya iya yi ma kansa wanka baya iya kula da kansa sai an kula da shi daga lokacin da yake karami har zuwa lokacin da ya kama tasawa to amma sai mun manta da rauni kala biyu ne akwai rauni na jiki akwai rauni na kwakwalwa al-dhurful hissi wal-dhurful ma'nawi dan adam ko da ya kai inda zai iya cin abinci zai iya yin wanka nan ya fara raguwa da rauni na jiki amma yana tare da rauni na kwakwalwa shi yasa wannan marhala gaban na dan adam suna gaban hankalin shi yanzu kuna gani a gida idan muna da yuka ko muna da reza ko ko wayar wuta duk abin da yake da hatsari sai a ce a jaye shi daga hanya ta yara. Bal ma turawa idan ka je ka sai magani a chemist, idan kana karantawa za a ce maka kada ka bar shi hanyar da yara suke iya ganin shi su dauka, saboda a wannan lokaci gaba ta dan adam tana rigayar hankalinsa tunani. Yaro da ya ga wayar wuta sai ce bari ji ya kama ko yayi wasa da ita, da ya ga yuka sai ya dauka ya ce yayi wasa da ita, da ya ga wuta sai ya ji ya ce ya taba. Har malam Bahaushe ya ce yaro bai san wuta ba sai ya daha. Meye dalili? A wannan lokacin bai da tunanin ya tsaya ya yi tunani mai zai aikata, abinda yake gani kawai ga abinda nake son na aikata, bari na je na aikata ba tare da kallon sakamakon mi zai biyo baya ba. Dafi kenan, rauni na jiki da rauni na kwakwalwa. To lokacin da yaro ya kai marhala ta balaga, saurayi ne ko mace ce budurwa, to wannan lokacin da hankalinsa da kuma gabansa tare suke tafiya, shi yasa Allah ce thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, sai aka sanya masa ƙarfi, gaban sun kai inda sun kama ƙarfin su, hankalin ya kai inda daidai da gaban yake tafiya. Shi yasa a wannan lokaci za ku ga aikinsa yana tare da gabansa, tunaninsa yana tare da gabansa. Idan yanzu kawai kwakwalwarsa ta nuna masa ya yi gudu, bai tambaye kowa, saboda da hankalin da kwakwalwar tare suke tafiya sai ga yana gudu. Me ya dalili? Kawai haka abin ya zo masa. Mace budurwa ba ta son zama a cikin gida, me yasa? Saboda kawai kwakwalwar ta ce mata je ki yawata cikin gari, za ta je ta yawata kawai. Haka take ganin shi ne abin da ya dace. To shi yasa wannan lokacin yake da hatsari ga dan adam kwarai da gaske. Zai iya aikata abubuwa na asha waɗanda daga baya zai dawo yayi nadama a kansu. Shi yasa wannan lokacin yana buƙatar saiti. To amma wani irin saiti? Idan yaro yana karami, mahaifin shi za ta iya hana shi, mahaifin shi zai iya hana shi. Lokacin da yake karami zuwa shekara bakwai yana buƙatar tausayi. Shi yasa sai aka bar shi a hannun mahaifiya uwa. Lokacin da kai shekara bakwai, to daga wannan lokaci dauri na uwa ya kamata ya dan ja da baya, saboda yana buƙatar tsanani. Shi yasa sai Allah ya ba uwa tausayi, sai ya ba uba hankali, saboda daga lokacin da yake yaro karami yana buƙatar nono, yana buƙatar wanka, yana buƙatar mili, wannan lokaci tausayi ya dace da shi. Lokacin da kai shekara bakwai, to tausayin bai amfaninsa sosai, sai dauri na mahaifi ya zo. Je kai kaza, yi sallah. Shi yasa shari'a ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a hadisi na Abu Dawud da sauran littattafai yace murru abna'akum bis salati li sab'i, ku umurce su da sallah suna da shekara bakwai. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr, ku buge su idan ku si sallah bai idan suka kai shekara goma. Dan ana nuna maka cewa wannan lokacin nan ne kake da ƙarfin da zaka iya lankwasa su, kamar yadda aka ce icce tun shi na danye ake lankwasa shi, idan ya bushe sai dai a karya. To lokacin da ya kai balaga, ƙarfi baya yi, saboda ya kai inda shi ita mahaifiya dama tausayinta ne bai amfani. Mahaifi ƙarfinsa baya amfani saboda kashi ba zai yi ba. To wannan lokaci sai ana buƙatar saiti na hankali, saboda ƙarfin kwakwalwar da ƙarfin gaban tare suke tafiya. To idan baka fahimci haka ba, to sai ka samu matsala. Ɗanka idan yana matashi ya kama girma, bugu bai yi, amma me yake amfaninsa? Jan hankali. ‘Yarka idan ta fara girma, bugu shi kadai baya yi, jan hankali. To lokacin da ɗan adam ya kai shekara 40, to sai kuma hankalinsa ya koma yana gabatar gabansa. Wannan kuma muna magana a galibin mutane, ba duk mutane ba, saboda wani zaka ga yana da shekaru 15 amma hankalinsa ya girma kwarai da gaske. Wannan ba akan su muke magana ba, domin al-hukmu 'alal ghalib, ana magana ne akan mafi yawanci. shi yasa kuke ganin annabawa mafi yawa daga cikin su wani lokaci ake musu wahayi bayan shekara 40 saboda sun kai inda za su iya fahimtar yadda rayuwa take tafiya sun samu khibra experience the English na tafiyar rayuwa sai ga wahayi ya zo sai su san yadda za su tafiyar da wahayi to ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا bayan wannan kuma sai rauni ya fara zuwa shi yasa da dan adam da daula kamar yadda ibn khaldun a cikin wato muqaddima ta shi da yake fada shi dan adam da daula kamar abu guda ne yadda dan adam yake tasowa yana karami ya fara girma har ya kai karfin sa ya girma ya yi kasa haka daula take za ta fara karama ta girma ta yi karfi sai kasa yau babban misali muna cikin daular Uthmaniyya wannan daula da babu ta ta zo ta kama ta girma ta yi jihadi daga baya kuma ta yi kasa sai dai a rike tarihin ta yanzu to abinda muke son mu fahimta anan lokacin da kuma girma ya kama to sai dan adam da hankalinsa da gabansa duka su fara yi in ya fara girma kwarai suka ga yayi kasa shi yasa Allah subhanahu wataala ce wa minkum man yuraddu ila afdalil umri likai la ya'lam min ba'di ilmin shay'a sai kaga dan adam ya girma ya kai inda bai san komai ba ya koma irin yadda ya taso bal ma zaka iske wani ya tsufan da bai iya kankashi toilet sai an kai shi wani ba zai yi tsufan da sai ya yi kashi ba zai iya wankewa ba sai an wanke masa to wannan lokacin kuma shi yasa dan adam da ya fara girma ya fara kai shekara 60 sai ku ga baya son abokantaka da matashi sai da yaro karami shi yasa kuke ganin da kaka da jika tasu tafi tafiya daya domin mi domin akwai inda suka yi kamanceceniya da shi da matashi ba da yake ba sai ku ga yana son jikokinsa yana wasa da su saboda irin raunin da suke da shi na hankali shi ma ya fara kama shi irin yadda rayuwar duniya bata dame shi ba da ya ci abinci bai damu da rigar da zai sa ba yanzu yaro karami ba ruwan shi da rigar da zai sa ba abinci ma da ya zo ya ci sai bacci to lokacin da girma ya fara kama dan adam riga bata dame shi ba abinci bai dame shi ba wa yake son mota mai kyau wa yake son gida mai kyau wa yake son haya gaga da rigima da hayaniya shine matashi to anan za mu fahimci muhimmancin rayuwar matasa to matasa su suna tsakatsakiya su ne manyan gobe kuma su ne za su tarbiyyantar da waɗanda za su taso kenan su ne ƙashin bayan ci gaban kowace al'umma shi yasa ake ƙoƙari a ga wanda za a ruguza al'umma ta ruguje shi ne matashi domin tsofaffi za su tafi idan aka rusa matashi wato gaba ta gobe kenan an rusa matasan da za su taso baya wannan ya kamata mu fahimce shi da kyau to anan sai mu je ya ake yi a rusa matasa ya ake yi a bata tunanin matasa ya ake yi a bata mustaqbal future na matasa shi ne ya kamata mu karanta waɗannan ababen guda uku da kuma guda hudu sai mu ci gaba da karatunmu na farko turawa sun zo sun same mu sun yi mana mulkin mallaka sun kamu na yarensu sun kamu na aqidarsu sun kamu na al'adudinsu suna son mu yi amfani da su to amma bayan ƙarin mulkin mallaka musamman Faransa da kasar Ingila su suka samu wurare masu yawa a duniya to sai suka je suka yi wani taro sai suka gano wata matsala wace matsala ce suka gano ita ce cewa duk inda suka fuskanci kalubale to akwai musulunci a wurin duk inda ba su samu kalubale mai yawa ba babu musulunci a wurin zan ba ku misali wanda za mu gane Faransa ta yi ma kasashen Afirka ta yamma mulkin mallaka daga ciki akwai Niger, akwai kasar Benin, akwai kasar Burkina Faso, akwai kasar Gabon, akwai kasar Togo. Har yanzu a kasar Niger Faransanci ba a iya shi da kyau ba, hatta da ɗan boko na waɗanda suke sun karanta bokon ba su iya Faransanci da kyau ba irin yadda ya kamata. Amma yanzu idan ka je kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire, hatta da tsoho wanda bai taba zuwa boko ba sai ka iske shi yana shan giya kuma yana Faransanci. Idan ka je a kasar Benin ko Benin, za ka iske tsoho mai shekara 60 yana shan giya kuma ya iya Faransanci kuma bai taba zuwa boko ba. Menene sirrin da yasa suka kasa sabuncin nasara sai suka gane addinin Musulunci? Bari mu bada misali guda kuma a Najeriya. Najeriya kasa ce sun iske ta, tana da yanki guda biyu, kudu arewa. Yanzu idan ka je kudu, hatta da mutumin da bai taba zuwa boko ba za ka iske tsoho mai shekara 60 70 80 yana shan giya kuma ya iya yaren turanci, abin da suke kira broken. Amma a arewa dan boko, tataccen dan boko wanda yayi bokon, sai ka iske turanci in ba wurin aiki ba bai da mutu turanci ba. Me ye sirri? Musulunci. To me yasa? Saboda su waɗancan an iske su arna, galibi su ba su da addini, sai kristanci ya zamanto wani addini ne, domin su ba su da addini arna ne, sai aka kawo musu wani addini wanda yake an cakuɗa shi, dama asalinsa addinin Allah ne. Domin kristanci asalinsa musulunci ne, yahudanci asalinsa addinin musulunci ne, amma wasu ababe aka sa a ciki sai suka gurɓatar da addini. At-Taura maganar Allah ce, Injila maganar Allah ce, amma an garwaya su da waɗansu ababe waɗanda ba maganar Allah ba. Shi yasa ku sani cewa babu wani addini sunansa kristanci, babu wani addini sunansa yahudanci a duniya. A'a, tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, addinin musulunci ne. Shari'a ce take bambanta, amma addinin guda ne. Mu fahimci wannan da kyau. Bari mu ba da dalilai, saboda irin waɗannan afkar wani lokaci suna buƙatar ayoyi, ba ma hadisi ba, saboda wani bai ma yadda da hadisi ba. Annabi Nuhu musulmi ne, ni ad-dalili aya ta Al-Qur'ani, suratu Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, watlu alayhim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa'ala Allah tawakkalt fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. النبي نوح كينا تو سيبو جزوا قبا. النبي إبراهيم مسلمين. الله تي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. النبي يعقوب دائنسا مسلمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. النبي يوسف مسلمين. يتي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. النبي سليمان مسلمين. بلقيس لتم مسلم تتي ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Ashe babu wani annabi da ya zo da wani addini wanda ba musulunci ba. Kiristanci kago shi aka yi, yahudanci kago shi aka yi. To tunda sun fahimci musulunci shi ne kalubale a gare su, to kenan dole za su mayar da hankalinsu ga addinin nan za su mayar da hankalinsu ga matasan musulmai. Sun zo sun iske mu da masarautu, sun iske mu da littattafai. Zan ba ku misali tun da munan a Najeriya. Da suka zo, sai suka sace littattafan magabata, sai suka je da su, domin in an raba ka da tarihinka, to an kware ka kwarai da gaske. A yanzu nan manya-manyan littattafai saura da suka ɗauke daga Sokoto suna a ina? Suna Ingila, a wata jami'a da ake kira University ta Oxford. Zaman da ake a yanzu nan akwai wani littafi wanda dan Sheikhu Uthman bin Fodiyo rahmatullahi alaihim ajma'in, ana kiransa Muhammadu Bello, ya rubuta, shine Infaqul Maisur fi tarikh bilad at-Tukrur. An yi neman littafin nan cikakke a Najeriya kam, sai aka rasa. Akwai littafin, amma wannan da da wancan, wannan da da wancan, wannan da wancan, littafin cikakke aka nema aka rasa. Ko da aka je a Ingila, sai ga littafin, sai da wani professor na kasar Ingila ya ba da dama, sannan aka samu littafin cikakke aka rubuta shi. Yanzu haka ina da ɗaya a hannuna a London. Aka ba da izinin da za a buga tarihin musulunci na Sokoto, littafin sun tafi da shi. To daga nan za ku iya fahimtar ƙalubale wanda ƙasashen musulmai suke fuskanta. To sai suka ce ya za su yi, sai suka ce to yanzu yadda za a yi. Da aka haɗa Kudu da Arewa da rarrabe suke, sai aka mayar da su ƙasa ɗaya. To a yan kamata wane ne nasu? Shine wanda a Kirista, tunda ya fi kusa bisa ga musulmai. To sai suka ce a san matakin da za a ɗauka, a ruguza duk wanda ke da ta cewa a ƙasar musulmai saboda su samu shiga. Hanyoyin da suka bi suna da yawa, kuma wannan bai tsaya ga ƙasar Najeriya da Nijar ba. Bari in ɗan ba ku waɗansu misalai don ku fahimta. Akwai wani babban prime minister na ƙasar Ingila wanda ya tunkuncin lokaci, ana kiransa William Gladstone. Gladstone sun yi tunanin yadda musulunci ya rinjaye su, sai suka ce to ya kamata a yi. Suka tattara masana, ba irin mu bane, su ba sa aiki da ka, bindiga ba ta zuwa inda ilimi yake zuwa, kudi ba su zuwa inda ilimi yake zuwa. Duk abin da ake yi don kudi wata rana yankewa zai yi, duk abin da ake yi saboda makami wata rana yankewa zai yi. Ga America ta shiga da makamanta a Afghanistan, yanzu kuma ta fita. Amma abin da yake ilimi ne, aqida ne, to shi ne ke tasiri har abada. Manya-manyan masana suka ba su tsarin da za a ruguza musulunci a duniya, saboda Ingila ita ta fi ko'ina mallaka a duniya, ana kiranta kowar duniya. Sai suka ce ƙarfin musulunci cikin abu biyu yake. Na farko shine Alƙur'ani, na biyu shine aikin Hajji. To da aka ba da shawarori, masu ba da tarihi suke cewa sai aka samu wani daga cikinsu ya ce musu duk shawarorin da kuka bayar ba su da tasiri, kuma suna da hatsari ƙwarai da gaske. Shine cewa idan kuka yaƙi musulunci da sunan musulunci, kun tayar da su daga bacci. Ya ce wallahi har da ɗan ƙwaya, ɗan ƙwaya na musulmi in yaji za a yaƙi musulunci, wallahi zai yaƙi. Ya ce amma yadda za ku yi shine kun ɗauki hanya guda biyu, kun yi kaɗan kurba su da Alƙur'ani. Don saboda hatta da mafi yawanci da suka da ce Alƙur'anin ba Larabawa ba ne, kuma duk harafin da aka canza sun sani. Ya ce amma hanyar da za a bi a bar Alƙur'ani a hannunsu, amma a maida shi kamar hura wadda yake an samata ruwa ta koma ruwan hori ko tsararauka, ba sun yi kuna can tsararauka. To ya za a yi? Sai suka hidda khutta, tsari wanda za a bi shine cewa ya ce a buga Alƙur'ani. A zahiri suna ganin mun yi musu alkhairi, amma mu akwai abin da muke so mu kai gare shi. za a buga alqur'ani idan aka buga alqur'ani ga alqur'ani a masallatai ga alqur'ani a ina ga alqur'ani na aljihu har yanka yanzu da na'urori na zamani suka zo aka ci gaba da ƙara wannan alqur'ani ya zamanto a cikin sanda alhamdulillah mu musulmi mun tabbatar da cewa mu tunda mun yi imani da yaka alqur'ani abu ne mai kyau amma su ta su niyyar ba haka bane shine sai qur'ani ya zanta tare da mu amma bai da tasiri bari ba da misali da alqur'ani dakin da yake muna da qur'ani dan zariya muna da qur'ani dan tunas ko ya san da wannan dakin da alqur'ani shike ciki a da ba abin ya rasu shi da wannan daki haka ne ko ba haka ba za a sa qur'ani cikin gahunka idan za a shiga wannan daki a dauko alqur'ani sai an yi wanka sai an yi alwala sai an safara ran kaya idan za a dauko alqur'ani hannu yana bakarkata a dauko a karanta yanzu da aka yi qur'ani na aljihu har ta kai yanzu an yi qur'ani cikin salula mutum na da alqur'ani cikin aljihu zai yi rantsuwa da Allah bisa ga kariya yanzu a salulin ne mutum na da alqur'ani ya danna kuma ya shiga cikin WhatsApp da internet ya kallon baza da harkoki na shashanci in ya kare kuma ya dawo nan da alqur'ani sun hade wuri guda ba ka iya dauka alqur'ani ka jefar da shi haka ko yana yiwa to amma yanzu sallar ka wanda Allah alqur'ani da ka tawo bacci haka da kake to kun ga wannan haiba da alqur'ani yake da ita a cikin zukata sun fitar da ita wannan dai kenan na biyu sai suka zo ga aikin haji aikin haji can ne taro duk duniya babu irinsa can ne musulmai suke taruwa akwai tattalin arziki ana musanya ta kasuwanci akwai malaman duniya za su haɗe a can su tattauna kan wasu matsaloli masu kuɗin duniya na musulmai za su iya haɗuwa can su taimaka ma juna su kulla kasuwanci za a samu wayewa sojojin musulmai su haɗu a can su ba juna shawara ‘yan kasuwa su haɗu malamai su haɗu to wannan idan suka koma sun ƙara taimaka ma musulunci a ƙasashensu gaba ɗaya to sai suka ce to yanzu a ƙirƙiro visa a alif da 1818 sai aka ƙirƙiro tsari na visa a duniya kuma musamman a ƙasar Saudiya me yasa suka yi haka saboda suna son su fiddo tsarin kota ko wace ƙasa za a ba ta adadin da za ta kai da idan mutum ya tashi zuwa aikin haji ban kwana ne zai ba ruwan shi da wata takarda ko wani abu in yana da kuɗi ya tafi in bai da kuɗi in ya je wani wuri ya tsaya ya noma ya je ya wuce yanzu sai ya kai kowace ƙasa an kimanta mata an yanke mata ko an yanka mata adadin da za ta kai to hanya ce sannu-sannu ta yadda za su mallaki aikin haji a duniya sai ya kai yanzu ba wai ɗan Najeriya ko ɗan Nijar ko ɗan Indiya ba har da ɗan Saudiya wanda bai da takardar aikin haji ko da yana son ya yi aikin haji ba zai yi ba hanyoyi ne to kun ga sun fi sannu-sannu sai suka ƙirƙiro wannan to kuma sai aka ce da su aikin haji an yi shi ne don tsarkakar zuciya shi ne babban abin da ake bukata duk wani abu da zai biyo nafila ne to sai aka ce ku yi ƙoƙari ya koma matsayin tourism yadda kasan ana zuwa ana yawon shakatawa sai aka zo aka yi manya-manyan hotel kewaye da harami hotel abu ne mai kyau amma yanzu kafin mai aikin haji da umara ya kula da aikin hajinsa ya kula da wani hotel ne zai je in ya yi aikin haji ya dawo ya alfahari a Najeriya kafin musulma ta yi tunanin ta je ta yi aikin haji abu na farko wanda take so a ba ta kuɗin haƙoran zinariya dan idan aka je maka ta sa haƙoran zinariya da a yi alfa da kan a yi alfa kowa ɗaya ba ne wallahi da zan hajiya ko ba ai arfa bai da ta sa hakurin dinari kuma wallahi din yanda zaka ce mata Allah ya karbi aikin hajin ta inda mutu sa hakurin dinari wallahi wallahi ashe babban abin da ake bukata tsarkakan ruhi sai fitar da cikin hannun mutane sai ya kai inda yanzu idan mutum zai je umra ko aikin haji abu na farko wanda zai tunani sutura nawa zai yi wanda kullun sai ya canza a sai hulla ɗan Maiduguri mai tsada guda 10 ko 15 ko 20 ayi kaya idan ya je bakin harami ba wai da wafi yadda mishi ba ya dauko ya sa gesna ko shadda mai tsada ya dauki hoto ya buga duniya ta gani yau ya canza kaya wai wanda ya je ibada kenan sai ya zamanto yau muna da matsalolin da ya kamata a ce mutum ya je aikin haji na farilla babanka bai da abincin da zai ci baka yi tunanin abincin da mahaifinka zai ci ba amma abin da kake tunani bari ka je umara ko aikin haji wanda ba na farilla ba sai ka bar al'ummarka cikin yunwa ka shiga jirage kan kumanta na'urori da jirage nasu ne sai mu kai musu dukiyarmu mu bar al'ummarmu cikin matsaloli to wannan yasa sai suka samu dama wanda za su bi su mayar da musulunci baya to bayan wannan hutta da nigaya muku akwai wata hutta ita akwai wani babban pasto na ƙasar America mai bin kiristanci na mazhabar protestant kun san akwai katolika akwai protestant dukkan suna kafirtar da juna to shi wannan paston ana kiransa Samuel Zomer ka shiga cikin internet google ka sa Samuel Zomer za ka sunan shi babban pasto ne ya shahara a America da yaɗa kiristanci yanzu haka yana da fitowa ta yaɗa kiristanci a duniya sai suka je suka yi taro a ƙasar Egypt 1924 me yasa suka zaɓi ƙasar Egypt saboda ita ce ƙasa a wannan lokaci take gaba game da ilimi na addinin musulunci Azhar suka je can suka yi taro suka tattauna akan matsaloli mushkilolin da suke fama da su na yaƙar addinin musulunci sun kasa kowane daga cikin su ya tashi ya bada nashi rahoto kaso 70 zuwa 80 zuwa 90 cikin 100 na budget wanda ake kashewa don yaɗa kiristanci a duniya ƙasashen musulmai yake amma kuma nan ne ba a cin nasara sun ka ce why me yasa waɗanda ke aikin suke cewa sun gaji suke cewa sun kasa samun tsoho sun kasa samun matashi suka ce wanda ake samu sai mutumin da bai da gata yana ƙarami aka raba shi da al'ummar musulmi shi kaɗai ake samu ya tashi bai san aƙidar musulmi ba suka ce gaskiya sun gaji to shi wannan Samuel Zomer mutum ne mai sharri da kuma tunanin yadda za a yi da kiristanci sai ya tashi a ƙarshe bayan an ƙare taro ya ce musu wa ya gaya muku mun tura ku ko ɗan mishin ku je kuma yadda musulmai su koma kiristoci wa ya gaya muku wannan shirya da muka tura ku ya ce abinda muka tura ku shi ne ku je ku raba su da addinin musulunci ba su samu kiristanci ba su ba su samu duniya ba su ba su samu lahira ba shi ne ake kira aqidatu tazabzub muzabzabina baina haula'i muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i shi yasa musulmi har yanzu sun tabbatar da raba mu da addinin mu abu ne mai wahala amma abinda ake so shi ne mu zamanto mu ba mu shiga kiristancin ba mu ba mu rike addinin mu da kyau ba wannan kuma shi ne abinda suka sa a gaba to wannan a gurguji ne duka nike ba ku kanun alƙalun ma saboda matsala ce da tana da alaƙa da zamani ƙwarai da gaske sai mu je zuwa ga ƙalubale na uku har yanzu game da abin da ya shafi tafiyar musulunci sai mu ɗauko yanki na yadda suke son su ci gaba da mallakar musulmai shi ne sai suka kalli ababe guda hudu mutanen duniya kam akwai abu hudu shi yake hada alaka tsakanin su. Ba yadda za a yi ku yi alaka da dan adam ba a samu ɗaya daga cikin su ba. Babu duk mutumin da abisa doron ƙasa kana da ɗaya daga ciki ko biyu ko uku ko hudu. Na farko al'aqida, aqida abinda kuka yi imani da shi ba wai sai musulunci ba, krista da krista abinda ya hada su aqida, bayahudi da bayahudi abinda ya hada su aqida. Na biyu addam, jini ko al-naslu dangantaka ko al-qabila ko al-usra family. Abu na uku sai al-ard ko al-tura ko al-iqlim yanki. Sai abu na hudu al-maslaha ko mu ce maslaha da Hausa. To waɗannan ababen guda hudu duk mutum na duniya sai ka samu ɗaya daga cikin su ko hudu ya hada. Yanzu a nan idan aka ɗauki aqida musulman duniya bi ya hada su aqida, kiristocin duniya bi ya hada su, yahudawan duniya. To na biyu sai jini, za ka iske wani ɗan ƙabilar ka ne ko ɗan family ɗin ku ne, tunda ƙabila biyu ko uku na iya haɗa su yawo. Abu na uku sai al'ardu ƙasa, ƴan Najeriya bi ya hada su, ƙasa ta hada su. Ƙabila nawa a cikin Najeriya? Suna da yawa ko fiye da 300 da abu. Yare yau a cikin Najeriya? Addini yau ke cikin Najeriya? Jahannu ke cikin Najeriya? Amma ƙasa an shata wani yanki an ce shi ne ya hada su. To sai abu na hudu shi ne maslaha. Maslaha shi ne abinda zan baka ka bani wani abu. Mu ne yanzu addininmu shi ne addinin musulunci. Muna zuwa cana sayan kaya ko ba mu zo? Muna zuwa ko? To su mutane cana sun ce babu Allah. Gaba ɗaya kwata-kwata, mine ne Allahnsu? Kuɗi. To sai ka je da kuɗi ka ba su sai su baka kaya. Babu dangantaka ta jini, babu dangantaka ta ƙasa, babu dangantaka ta addini. To sai suka yi amfani da wannan dama guda hudu saboda kada addinin musulunci ya tashi. Kuma suka yi amfani da wannan dama saboda su ci gaba da jagoranta ƙasashe ko da ba na musulmai ba ne. Amma ya suka yi? Bari ku ji daidai. Sai suka zo, sai suka hada ƙabila ɗaya sai su tarwatsa ta. Idan suka tarwatsa ta, ta tashi aiki saboda ba za ta iya gane maslahanta ba. Yanzu kun ga muroci ƙabila ta bare bare. Da suka zo sai suka yanka wani yanki suka sashi cikin Nijar jihar Jifa, wani yanki cikin ƙasar Chadi, wani yanki Maiduguri a Najeriya, wasu kuma suna rayuwa a Kebbi. Kun san ko menene yasa aka yi haka? Saboda ba za su taɓa zama masarauta ɗaya ba, mamlaka ta Kanam ba za su iya fuskantar abinda ya dame su ba. Kowanne daga cikinsu sai ya zamanto ɗan tawaye tsiraru a wata ƙasa. Shi yasa da Boko Haram ta tashi a Najeriya sai tattuɗa ta yi Nijar, tattuɗa ta shiga Chadi, tattuɗa ta shiga Kamaru. Tsaiki ne. Da suna da jagora guda na addininsu da ƙabilarsu da tunaninsu, to haɗa su da wata ƙabila bai da wahala. Tsaiki ne. Sai suka je zuwa masarautar Sheikh Usman bin Fodiyo. Wani yanki shi na cikin Nijar, wani yanki yana a nan Najeriya, wani yanki yana Kudu, wani yanki yana can Kamerun. Sai suka daddatsa ta. Sai suka je zuwa ga ƙabila ta Bambara da ake kira Jula. Wasu suna cikin Mali, wasu suna cikin Ivory Coast, wasu suna cikin Burkina, wasu suna cikin Ghana. Sai suka daddatsa su, suka yayyanka su. Sai suka je, bari ba ku misali ku ba ƙasashen Larabawa. Akwai wata ƙabila da ake kira Accra da Kurdawa, wanda Salahuddin al-Ayyubi wanda ya entar da Masjid al-Aqsa daga Yahudawa, daga wannan ƙabila fito. Sai suka yanka saura suka sa cikin ƙasar Iran, suka yanka saura suka sa a cikin Iraki, suka yanka saura suka sa a cikin Turkiyya, suka yanka saura suka sa a cikin Suriya. Sai suka harhaɗa su, suka je zuwa ga kabila ta tawariq buzayi sai suka yanko saura cikin Niger Agadez suka yanka saura cikin Mali suka yanka saura cikin Morocco suka yanka saura cikin Mauritania suka yanka duka suka bi su suka yayyanka to wannan sun yi haka saboda kabila daya ta zam cikin karkashin gwamnatoci daban-daban idan rikici ya taso su za a kuma tsorori wannan matsala to wannan aiki ne kun ga sun yi amfani da tarwatsa kabilu don kar su fuskanci matsalarsu na biyu shi yasa kuke ganin duk inda kabila take ƴan kaɗan da su za a yi amfani a tayar da ni rikici domin za a ci musu an zalunce su to yanzu kuma sai matsala ta biyu shine matsala ta addini yanzu kun ga sai a zo a samu ƙasa sai a hada addinai daban-daban sai su ɗauki wani sai su ba shi jagoranci amma sai su kunna wuta ta rikicin addini shi yasa kuke ganin Najeriya ita sai suka zo da kudu da arewa kun ga kudu an san dai mafi yawancinsu arna ne da kiristoci ko arewa kuma nan ne musulunci yake to sai suna goyon bayan kudu a kowane lokaci wannan ya kare yanzu sai ƙasa sai suka shata iyakokin ƙasashe amma wannan sun yi shi don rage ƙarfin 'yan Afirka yanzu kun ga mu da sarki shine shugaba aiko da yanzu ba sarki bane yanzu bari in baku misali ko a Niger ko a Najeriya yadda muke ganewa akwai masarauta ta Dikta Borno sun yanko cikinta akwai masarauta ta Agadez ta Buzaye sun yanko cikinta akwai masarauta ta Zandar sun yanko cikinta akwai wani yanki na daular Usmaniya Shehu Usman Firdo sun yanko cikinta akwai Gobir sun yanko cikinta akwai ta Arewa Arawa sun yanko cikinta akwai ta Tawa ta Adar sun yanko cikinta akwai ta Zabarmawa Doso sun yanko cikinta akwai ta Songhai wadda tana da alaka da Mali ta Songhai Baru sun yanko cikinta sai suka tattara masarautu kamar guda takwas sai suka yi musu shugaba na zamani shugaban ƙasa yanzu a Najeriya masarauta nawa akwai a da suna da yawa da na kudu da na arewa to duk an tattaro su yanzu a yi musu shugaba guda wanda gaban tsarin turawa an fahimci wannan da kyau to sai suka ƙare da wannan to sai suka je zuwa ga maslaha shine cewa duk wanda zai iya zamantowa virus a cikin al'umma su za su kula da shi an fi son ɗan babban malami wanda gidansu sun gada ilimi ko sarauta ta addini sai a yi amfani da shi don saboda yaɗa wata ɓanna a cikin al'umma to waɗannan su ne matakan da suka kalli duniya da su shi yasa suke ba da labarin cewa a duniya kam in ji turawa babu ƙasar da take da ba da mamaki irin Najeriya har wani daga cikin masu ilimin filozofi falsafa suke ruwaituwa daga gare shi cewa kusan 'yan filozof masu falsafa filosofi su ba su yadda ba wasu mara daga cikinsu akwai Allah to an ce ɗaya daga cikinsu yake cewa shi bai yarda akwai Allah ba amma in akwai Allah ya ce ko a Najeriya yake da zama kun san ko me yasa mutumin ya san duniya kwarai da gaske ya taɓa zama shugaban majalisar ɗinkin duniya ya ce a duniya suna buƙatar ababe cikin abubuwa guda hudu ya ce suna buƙatar guda tal ya isa su ruguza ƙasa ko wace ƙasa ce ya ce amma duka waɗannan ababen cututtukan duk suna a Najeriya amma sun kasa raba ƙasa ya ce daga farko suna so su samu ƙasa mai rikicin addini rikicin addini a Najeriya sai illa masha Allah hadith wala haraji jilarbawa ko babu shi yace suna so su samu kasa mai dadin rabawa mai bangaranci wanda duk wanda ya tashi kai hari ya san inda zai kai hari dan kudu yana iya kai hari arewa dan arewa zai kai hari kudu ba kana dade da kowa ba lokacin da Biafra ta tashi ya tayi da tashi tace to ɗan wancan yanki su san yanka sun kai ko ba haka nan bane mas'ala ta uku shine suna so su samu kasa mai rikicin kabilanci kuma mummuna ko sai rikicin kabilanci mummuna akwai wanda ba mummuna bane yanzu mu a Niger muna rikicin kabilanci amma bai da matsala saboda babu wata kabila wadda ba ta aure wata ba da ka tashi ko ka kashe babanka ko kakanka ko jikanka amma mushkilar kabilancin Najeriya zaka iske dan arewa miliyan daya baka samu guda ba arewa da yankun zaka samu dan kudu miliyan daya baka samu guda ba arewa da arewa to har yanzu al'umma ta ki shiga cikin juna ta fuskar auratayya kuma arewacin Najeriya shi ya kamata a hada da Niger saboda su ne al'umma guda tunani guda addini guda yare guda Borno da Difa daya Kano Daura Magariya daya Maradi Katsina daya Sokoto Tawa daya Arewa birnin Kebbi daya sai aka kiya yankin kudanmu shi ya kamata a hada da kudancin Najeriya don su ne arnayan uwansu to amma sai suka ɗebo arewacin Najeriya sai suka hada shi da kudanci saboda su bar musu matsaloli shi yasa kuke ganin har yanzu da an zabura kwanakin baya Buhari ya ce za a yi hanya ta jirgin kasa zuwa Niger ko kuta da tashi ba rikici ya tashi dan me za a yi hanya a kai ta iyaka da Niger saboda wannan abin da suke wa gudu shine ita Faransa idan Najeriya ta hadu da kasashen da Faransa ta yi mamulkin mallaka da Ingila da Amerika ta so ta kare amma idan Najeriya tana fama da rikicin gida ita ko Faransa tana haifar da rikicin gida a Niger da Najeriya za su ci gaba da mulkin mallakar da suka saba to amma idan matasa ba su fahimci wannan ba sai ya zama to kalubalen namu har yanzu muna wuri daya to sai in ba da misalai saboda a Najeriya muke nafi sai in ba da misali a Najeriya Biafra wane ne ke goyon bayanta ƙasa ta farko ita ce ƙasar Faransa a ina ne aka ɗauki waɗanda za su yi training aka ɗauki nauyinsu aka kai su a Ghana a can aka ba su sashi daga cikinsu ba zan ce duka ba suka shigo me yasa aka yi amfani da waɗannan ƙabilu saboda ana ganin su za su iya yarda da tsari ba a yi announcement na Biafra sai da aka yi musu kuɗi nasu a yanzu nan akwai kuɗin Biafra a Najeriya in ka je zaka ga su ana ma sayar da su wani lokaci me yasa suka yi wannan saboda suna ganin ta nan idan suka hana Najeriya zaman lafiya kasashen yammacin Afrika ba za su samu cin nasarar haduwa ba abu na gaba da wannan bata ci ba da aka je aka fara yaki da Ingila da Faransa da Amerika suna goyon bayan kudu duk duniya kasa guda ce tal ba ta goyon bayan waɗancan turawa saboda su turawan duk wanda zai bi su ita ce kasar Niger shi ne yana daga cikin dalilan da suka sa aka yi wa shugaban kasar Niger na wannan lokaci juyin mulki John Amani saboda an ce Faransa ta ce ya ba da dama tunda an fara yaki daga kudu ya ba da dama a shigo ta nan yankin Niger a hada arewa a matsi yace bai yadda ba bal ma ya bada sojoji suka je da aka je akwai wani babban komanda na soja na kasar Niger ana kiransa Sani Sin Siddo shi ya bada planning yadda za a shiga a Kudu saboda sun kasa shiga Kudu an sana kiyoyi sai ya ce musu shi daga cikin tunaninsa wanda ya sani a samu jakkai a samu sharu a kora suna tafiya ba ma bambai na tashi da haka aka shiga a Kudu wannan yake sawar mu sake dawowa lokacin da ba a jima da ba Najeriya yancin ta ba sai Faransa ta nemi Najeriya ta hada kai da ita a yi aiki da kasashen Afrika ta yamma Najeriya ta ce ita idan za ta yi aiki da wasu kasashe ba ta bukatar wata kasa ta shiga tsakankaninsu tun daga wannan lokaci Faransa ta dauki alkawarin sai ta ruguza kasar Najeriya saboda daga lokacin da Najeriya ta kulla alaka da kasashen Afrika na yamma ba tare da wata kasa ba to sun samu ci gaba to wannan shi addalilin da yasa da aka fahimci meye dalilin kashe Ahmad Bello meye dalilin kashe Tafawa Kalewa meye dalilin kashe su tunda an kashe waɗannan bayan Allah arewa har yanzu kuka ta kai domin ayyukan da suka gudanar shi na cikin amfanin su babban jami'ar da muke ci da ita ko muke ji da ita a arewa ita ce ABU Ahmad Bello University to saboda duk jagoran da yake son ya kai musulmai a gaba shi kalubale ne a gare su zan kara muku wani abu bayan wannan ba su ci ba meye dalilin kashe Gaddafi Gaddafi ya yanka fili a jihar Kano mai tsawon kilomita 50 zai yi jami'a wadda duk Afrika babu irin ta a Kano suka kashe shi kuma ba kashe shi suka fara ba siyasa aka yi amfani da ita aka hana ba shi dama ya ci gaba da gina jami'a aka kama filayen aka kama sayar da su har Gaddafi ya koma ga Allah wannan ginin ya tsaya can an yi amfani da siyasa meye dalilin kashe Abacha saboda ya kulla alaka da Bari shi ko Ibrahim Bari makiyin Faransa ne sai aka yi yadda za a yi amma suna ganin kashe Bari ko yi ma Bari juyin mulki Abacha na da rai abu ne mai wahala shi yasa sai da suka bari Abacha ya mutu sannan suka yi gaugawar kai ga Bari ina fatan kuna fahimtar ta yadda kyau to abinda nake son mu fahimta a nan duk mutumin da kwakwalwar shi ba ta nuna ba za a yi maka banna sai an kai shekara 50-60 sannan ka fara gane banna aka yi maka lokacin da aka kashe su Tafawa Kalewa da Ahmad Bello ba wanda ya fahimci wani irin sharri ne ake son a shirya lokaci yana tafiya kuma ni nukta ta farko ce nake cikin karatu subhanallah abu na gaba sai suka yi kokari duk abin da yake da alaka da turai to a hannun ku ne ki zan ba ku misali na ƙarshe don na san lokaci ya yi mana kyalin na kai ko akwai saura kwamiti goma yanzu duk arewa wa yake da kayan mota kayan mota kayan gyara mota
Igbo.
Igbo. To madalla idan yau Sokoto akwai wani wuri da ake kira Sahara suka liƙe suka ce ba za su sayar da kaya ba mota nawa za su sayar a Sokoto me yasa babu wanda ya isa ya yi wannan sana'a sai dai ya siya gare su to saboda su suna tare da su suna kallon wani sashe yake da tasiri a al'umma idan ya zama to kun gane wannan sana'ar kuna iya ku yi abubuwan tasiri ba zai bayyana a gare ku ba amma yau da lahadi ta yi ko musulmi kake ko kafiri kake ka san da kayan mota ba ka da izinin ka saye su saboda suna hannun wanda ba naka ba in ba dan haka nan ba me ruwan mutane da ranar lahadi amma ko kana so ko baka so illa da tayi wallahi an gudu da kai da ba wani da kake ka samu kayan to wannan yana da alaka da tasirin suna nuna musu ga abin da yake da muhimmanci wanda za mu taimaka muku lokacin da za a fito mai a Najeriya da arewa ita ke da arziki ita ke noman gyada ita ke noman kada ko ba haka ba da kudin gyada da na kada na arewa aka je aka tono mai da yake a kudu amma yau ya ake son a nuna son aka yi aiki a nuna su waɗanda suka sa dukiyarsu aka fi domin su ba su da wani amfani to sai lokuta ta ƙarshe don na san lokacin namu ba yawa ne da shi ba sai mu je a jihar Maiduguri an ɗauko zancen boko haram an yi yaƙe-yaƙe an yi kashe-kashe an yi wane ne an yi wane ne an yi wane ne wai akwai abin tambaya ku sa hankali wannan karatu da muke yi ba na son mu yawaita wato kawo wannan soshi mu rinka amfani da waƙe'inmu wai me yasa boko haram ta tashi a Maiduguri tambaya ta farko kenan me yasa aka kasa shawo kan matsala Najeriya ta yi yakin Biafra jaha ce ta balle wato wasu jihohi ne suka balle kuma aka dawo da su kuma yakin bai jima ba Najeriya aka yi juyin mulki a Sierra Leone ta tura sojoji 12 na dare Abacha ya yi speech 12 na dare aka yi faretin soja sojoji na kuka suka ɗauki jirage suka yi Sierra Leone aka je aka cire wancan shugaban ƙasar ƙasar da take da ikon ta dare ta hana darewa ƙasa guda ta tura sojoji su cire shugaban ƙasar da bai cancanta ba su sa wanda ya cancanta cikin jiha 40 jiha guda kacal a shekara fiye da 10 an kasa shawarar da matsala don Allah jama'a ba mu hankali wai a ce kuma da Najeriya da Afawa da Niger da Cameroon da Chadi su hudu su kasa warware wannan matsala ta jiha daya don Allah haka ya kamata ya tunani a wannan matsala so bari ku ci ɗaya daga cikin asarawa na farko man da a cikin jiha ta Maiduguri a dajin Sambisa ya fi man da ke kubewa arzikin zinariya da ke wannan yanki yana da ɗimbin yawa shi yasa ku ɗan maido hankalinku kaɗan mi yasa Abacha ya yi yaƙi da Cameroon a wannan yanki mi yasa suka taimaka ma Kamaru a majalisar ɗinkin duniya a shari'a suka ce wannan yanki nasa na yankin Bakassi na biyu duk a Najeriya ina ne akwai wurin harda alkur'ani na gargajiya Maiduguri dubban maharzata alkur'ani waɗanda suka yi harda alkur'ani suna da iyaka wannan yankin kamar turai yake to na farko ana son a tarwatsa makarantun alkur'ani na biyu ana son a haddasa wa musulmai na arewa matsala na uku ana son a hana Najeriya ta samu kwanciyar hankalin tono mai a arewa saboda in yanke ƙasan ma ya tashi abu ya zo musu da sauki na hudu noma shine babban abin da duk al'ummar da take son ta ci gaba a duniya shine take sawa gaba wannan yankin wuri ne wanda akwai tafki akwai wuraren noma waɗanda ana iya amfanuwa da su to shi yasa yan uwa musulmi duk da nake lokaci ya tafi ilimin noma a turai ba karamin ilimi bane da faransanci ana kiran sa agriculture ko ana kiran shi ba agriculture to agrikin nan yana nufin kwaya wanda ake shukawa culture yana nufin wa ma'ana shuka ita ce da noma tushen wayewa a duniya mu ko yanzu noma shine kauyanci a wajen ashe ku duba ku gani wa su sun dauki noma wayewa mu ko dan bokon mu ya dauki noma shine komawa baya to ku ji na san mallan yana son ya tsaida ni muskila ta farko dai mu sani matukar kwakwalwar mu ba ta aiki matasa kalubalen mu shine fagen kwakwalwa matukar ba mu iya tsare aqidar mu ba ba mu iya tsare tunanin mu ba ba mu iya aikata kwakwalwar mu ba da mu da bature kowa awa 24 gare shi a yini amma da mi su suke kirkire ba mai Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya hore muku amma ba mu iya fitar makan mu mai sai an fitar muna ba mu yayi muku mushadda sai an yi muna shi yasa suke kiran mu ad-duwalul istihlakiyya duwalul istihlakiyya suka ce kasashen Afrika da na musulmai abu biyu ne kawai suke yi banda su suke komai ba a kawo abinci cikin kwano tab sai kaga made in Nigeria sanda haka kai kwanta in dare yayi ka take mu mutu ciki ta ai sun ka ce banda wannan babu inda kuke saboda kokolon ku ba ta aiki mai sun ke fiddo shi motoci sun ke yi ma kullum da kake sawa zaren su suke yi maka kaga yamin ruwan ka su suke fiddo ma ka sha wutar ka su suke kula ma da ita fadi mi ka kera to yanzu da haka zamu ce mu yake su jama'a ba mu tashi muka yi ilimin da zamu waye ba wannan abu ne wanda yake da buƙatar mu mai da hankali zuwa ga shi to mas'ala ta ƙarshe wanda ita ce zamu kulle da ita abin da ya shafi zancen noma alqur'ani mu'jiza ne Allah ya faɗa duk al'ummar da take son ta ci gaba abu biyu take buƙata na farko matuƙar babu ɗaya daga cikin su to gudan za a rasa shi kuma babu ci gaba kuma ba sai mun je nesa Allah subhanahu wata'ala ya ce li ilafi quraish ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabba hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amalahum mi yasa makka da quraishawa suka samu shugabancin larabawa a wannan lokaci alladhi at'amahum min ju'in sun samu abinci sun ci makka ba wani noma bace suna dan noma kadan amma suna yin kasuwanci rihlat ash-shita'i was-sayf wa amanahum min khawf suka samu aminci Allah ya ce awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu shay'in kulli shay'in rizqan min ladunna ko tujba ilayhi aw ta qira'a al-umma ta duk bata samu abinci ba kaji sun kira shi agriculture zancin ci gaba bai taso gari ka ba dan haka wallahi matukar noman nan da yasa aka tono mai a kudu duk mutumin da bai da wurin da zai nemi abincin da zai ci wallahi da kuɗi da mai iyaka gare su tunda Allah ya halicci ƙasa in an yi ruwa hankali noma za a samu alkhairi in ka samu kuma kai almuwar zaranci at'amahum min ju' wanda bai da abinci bai da ikon kansa bai da shawara bai da tunani zai iya aikata ko cikin fanka wa amanahum min khawf Allah ya amince musu da gaskiya mai tsoro bai iya zuwa kasuwa in akwai tsoro babu karatu in akwai tsoro babu tattalin arziki in akwai tsoro babu ci gaba jama'a yau kuma ba sai dai dogon bayani ba game da sha'anin tsaro a Najeriya, kowa yana ji a cikin sa. To dan uwa, wannan cikin nukutocin da zamu tattauna guda ce muka tattauna akan ta. Amma ne tunda muna da dalibai, ƙalubale wanda ya shafi ilimi, ƙalubale wanda ya shafi karantarwa, ƙalubale wanda ya shafi na tunani, ƙalubale wanda ya shafi aiki da kwakwalwa, ƙalubale wanda ya shafi tattalin arziki, ƙalubale wanda ya shafi wayewa, ƙalubale wanda ya shafi ƙere-ƙere, ƙalubale wanda ya shafi kiwon lafiya, ƙalubale wanda ya shafi kafafen yaɗa labarai, ƙalubale wanda ya shafi tsaro, ƙalubale wanda ya shafi fannin shari'a, ƙalubale wanda ya shafi zamantakewa, ko kuma ba taɓa ba. Shi yasa wallahi muna buƙatar wayewa mai yawa. Addinin nan wallahi ne yana na Allah ne, da wallahi sun jima da tarwatsa ƙasashen musulmai fiye da yadda muke sawa tsammaki, fiye da yadda muke sawa tsammaki. Amma da yake Allah shi yake kare addininsa, abubuwan ana yi ne wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin. Lokaci ya ja, kuma al-doktor al-sheikh al-allama Malam Dauda yana kusa da ni, yana ji na. ‘Yan uwa da suke da WhatsApp a ɗauki lambobinsu, muna da wani group da muke tura muhadarat da muke yi, sai a saka su. Duk lokacin da na yi karatu ko a Kwanni ko a Niyami za su samu direct da izinin Allah. Kuma akwai gidan rediyo na al’umma, muryar al’umma, akwai karatuttuka kuna tare da shi. Duk wanda ke da memory card zai iya kai can, sai a tura mishi tafsirai da muhadarori. Duka mun ba da izinin a bayan uwa. Insha Allah ta'ala, wannan ita ce guntuwar tsaraba da na zo muku da ita ran Asabar da safi. Insha Allah zan koma a babban birni da yami, kuma mu ci gaba da aiki gurgurdan abinda Allah ya ba mu. Abinda muka faɗa ya zamanto daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور فضيلة الشيخ عبد الملك محمد الخامس أبو بكر الليساك أمك دعيتي تلوك تن قباته ونتي بازم بيا مكو حقيقة نوالي لمال عبد الملك با أما ذاك جيا ويقوم بمسي لكم أبين دعتاك وانا محاضرة دور الشبابي في نشر دين الإسلام والتحديات التي تواجهه. تتن أموتا نكي بوكارين مالا كدي أبوسا إرين قبايا مؤاصرة وتو مسألو لهم ونظامني صبر ناسا إن يا أبوسا أتن تو أمين ذا أريد أنت أتن ذا أريد أن تشكوك تو كما هكا أكي ذك أمين مالا يي ني أفهمت أتا ياس ألكا دقا wato yankin muhabaran mu na farko zuwa na biyu kai tsaye. Ya raka za a kan na biyu don abinda aka ce dauru shababi, rawar da ya kamata a ce samari sun taka fi na shiridin Islam wajen yada addinin musulunci, wata tahaddiyat da kuma kalubale alaiti tuwajibu ma ko tuwajibu kun wadda take fuskantar da wannan take ko kuma a'a wadda take fuskantar su samari. Tumalin kai tsaye ya raka za a kan ƙalubale wanda yake fuskantar wata ainihin samarinmu dangane da wannan addini na musulunci. So akwai muhadara da take buƙatar ta aliki, sai kaga an iya lika wani abu. To inda malam ya raka za ni dai ban da abin da zan lika ba, kuma na ƙaru sosai, Allah ya sa kamar malam da aka yi. ‘Yan uwa, idan muka dubi abinda malam ya karantar da mu, za mu yi fahimtar lalle akwai ƙalubale babba a gabanmu, da mu da malamanmu da ma ƙasashenmu na musulunci. A kwanakin baya ina karantawa a Facebook wani bawan Allah da ti a salafi, ina ganin kuna tare da shi, yake cewa shi'a a nan gaba za ta yi mallakar Najeriya baki ɗaya. Magana ba ta yi min daɗi ba, ta ɓata min rai matuƙa, har ma dai na daina bibiyar wato rubuce-rubucen da ti a salafi. Amma kuma daga baya, saboda mai ta'assubanci, don me za a ce shi a za ta mallaka mu? daga baya ni tsiyari tunani nace kai maganar nan ta dace haka take saboda me shi a wato suna iya kokarin su wajen mallakar kasan nan a wayance sabani da su da kasar su ta Iran suna da takhtit ko takhtitat wato shirye-shirye da tsare-tsare waɗanda za su kai su zuwa ga madafar iko a kasar nan in mu sani ba mu sani idan muka duba za mu ga duk wanda zai je kasar Iran karatu ba wai za a karantar da shi aqida ko farillan sallah ko azumi kawai a koro shi ba kamar yadda kasar Saudiya take muna a za a karantar da shi rayuwa da addini zai kware wajen sanin aqida Shi'a sannan kuma a karantar da shi rayuwa don haka zaka ga suna kare karatun su a fito da su sabbi kun tare da karatu na zamani ko dai kwarorin injiniyoyi ko kuma dai wani karatu mai muhimmanci na rayuwa kuma ga sunan muna gani yanzu a jami'ar Sokoto doktoci da farkon su ɗan shi a suna da yawan su wallahi in ba mu sani ba mu sani ko ba jami'ar Sokoto ba kadai jami'o'in Najeriya haka suke wurare da dama sun riga sun tattauna abinda suke bukata kawai lokaci yayi kana ta san mori sai a ce ai shi a ce ka ta san mace a ce ai shi a ce kaga maganar da ji ta zama ku fara
dama asalin shi'a ke asali fil islam Allah ta rakib sai zan bi siyasi da Allah asalin fil islam
kamar yadda malai yake cewa asalin aqida shi'a tana mayar da hankali akan bangaren siyasa bangaren siyasa kuma shine jago lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rusu me aka fara mayar da hankali akai ba siyasa ba kahin ma a koma kula da gawan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ka gado bare ni gaban ya kamata ku tashi sai kasar da dai muke gani tana jagorancin mu a sunna ita ce kasar Saudiya ba ta wayar mu da rake da mai ne gaban duk wanda zai je kasar Saudiya abinda zai karatu farillan alwala da sallah haka zai dawo ya ci gaba da da'awa dangane da farillan alwala da sallah har yanzu da abun bacin da masallacin nan ba kuma lokaci yayi da ya kamata a ce da'awan mu ta fita daga masallacin nan malika so wato don haka malam mawdu'in da ya saba ko kuma inda ya karkata hakika na ji dadi shi sosai kuma ya kamata mu san kalubalen da yake gaban mu mun nan gwadbawa illila su sani kware su sani so kuto gaba dai su sani ko ta so kuto gaba dai su sani to idan muka yi haka da izinin Allah za mu kawo karshen mulkin mallakar da ake mana don yahudanci ne ya faru tun zamanin Annabi Musa alaihi salam suke wahala annabawan Allah har zuwa lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malaman tarihi suna ganin yahudawa na kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don wannan guba din da aka shahida shi ita ce san kusa mai daidai da ajali domin Allah ya hada mai shahada da kuma mutuwa a ajali to lokaci da yayi muka mai ne ce muku ba sa abin zalika ba wannan babba ba mu abara ina mara roko Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi ya kuma ya mulci mu ne irin su wanda suke tafiya daidai ne ga addini ga rayuwa kuma haka ake cewa lokacin wani malami ne ya ta gabatar mana addini da rayuwa mal Dr. Aminuddin ko Allah ya ji kan shi da rama lokacin muna yare yana fadin addini da rayuwa ni ba sa abin da yake rufi ba sai daga bayan da fahimci a menene addini da rayuwa to mu muna rantsawa kan addini amma dai gaskiya bangaren rayuwa muna barin shi a baya a ƙarshe malam ya tunatar da mu akan matsalar noma rayuwa ce amma ga tunan tana neman ta mutu tare da ku ba kowa yake yin noma ba kuma noma arziki ne inji Allah arzikin nan da muke nema yace rizqan lakum Allah da kansa ya kira noma arziki ina ganin malam shi ke nan ko to mu tsaya nan amma malam ku ga yato mu noni wanda zai muna addu'a ko kun mu wajen jama'a saboda yanayin da muke ciki tsakani da Allah muna bukata addu'a mu a yayin laila committee ilimi da iman tawwa yayi umarni duk inda aka haɗu aka karanta fadin Allah ko manzon Allah to ayi tawassuli da wannan zaman ayi addu'a Allah ya kawo mana zaman lahiya a yankunan mu a kusa da mu da yawa wazi muna addu'a malam Yusuf ayi tawassuli da malam liman Yusuf malam Yusufa imamun wa khatibun yawa
haka baka Allah ya saka
dan Allah kowa ya tsaya wuri mai salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam
bismillah nan ba ko ne na ba ba ni
sallu ala nabiyil karim
حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحمن يا رحمن. اللهم نسألك بأنك الأهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نستعينك اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اكفنا شر أعدائنا اللهم اكفنا شر أعدائنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا توصلني رسولا إنك الله الرحمن الرحيم الملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري والمصور. الله لو أن رسولا منا إن توصلني غريبا ما صلوا لنا بكتشكي نتتلم أرزكي ما صلوا لنا بكتشكي نرشم فتشا هنك لنا أمنش ما صلوا لنا بكتشكي نرشم واي وما صلوا لنا بكتشكي نرشم إلمي الله تبارك وتعالى كامنا دوكي. Allah ka taimake mu da taimakonka muke yamma a kowane bangare suke Allah subhanahu wataala ka san su ka san inda suke kuma Allah ka san muna a gare su. Allah ka kare mu daga sharrin su Allah ka muna maganin su muke yan addini musulunci Allah kai ka san yadda ya dace da su. Allah subhanahu wataala ka kare addinin ka na musulunci da musulmi Allah ka taimake musulmai da musulunci. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.